أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا كبرك من الزهراء أو أن مسلتي ميتارا أبرك مسجد عثمان بن عفان دنسي ببا دا كرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبد عزيز رحمه الله تعالى. Wannan shi ne darasinmu na 70 a cikin karatun wannan littafin. Muna 25 ga watan Zulqa'ida, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya daidai da 14 ga watan 6 a kalandar Bature 2023. Idan ba manta ba, muna cikin shakhsiyya ta 13, shi ne Abdullah bin Mas'ud. Malam ya kaɗo mana dogon labari ko wa'ansu wa'azuzzuka wanda aka samu daga bakin shi, shi Abdullah bin Mas'ud yake yi wa wa'inda suke tare da shi da wa'inda za su zo gaba mu daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ban manta ba, sati da ya gabata mun tsaya cikin asar inda aka samu daga shi Abdullah bin Mas'ud daga Al-Musayyib bin Rafi yarda Allah rahimahu Allah ta'ala. Shahida 144 harkon shi yake cewa wa anil musayyib bin rafi qala qala abdullah bin mas'ud inni la'abdatu ar-rajul an arahu faridan laysa fi shay'in min 'amali ad-dunya wala fi 'amali al-akhirah. Wannan asarin daga al-musayyib bin rafi daga shi abdullah bin mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa inni la'abdatu ar-rajul, lalle ni ina kyamatar in ga mutum an arahu da in ganshi farigan haka karazibi ba aikin duniya wala aikin lahira, laysa bi shay'in min amali ad-dunya wala fi amali al-akhirah, babu aikin duniya a tare da shi ba aikin lahira a tare da shi. Wannan yana daga cikin duk mutum mai kishi zai kyamaci ya ga waɗanda suna iya yin wani abu a rayuwarsu ta nan duniya su amfani gobe kiyamarsu, ya ganzu kurmu karazibi a zaune. Wannan yana daga cikin nasiha da yake yi wa samari na lalle baya dacewa mutum ya zamna karazibi ba duniya ba lahira. Kai kokari ka samu duniyarka, duniyar nan za ta sanya in dai an neme ta ta halak to za ta sahale maka samun lahiranka. Shine ai Ubangiji da ya tashi ka samu na mutane yake cewa da kai waɗanda idan sun tafi gaban ɗakin shi za su ringa cewa atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Ubangiji ka ba mu duniya, ka arzuta mu, ka mana kaza, ka mana kaza, dukkan tunanin su akan duniya yake tsayawa. Yake cewa to irin waɗannan mutanen ba su da wani rabo a gobe kiyama. Yake cewa kuma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Daga cikin kuma mutane waɗanda suke tahiyya ziyartar ɗakin Allah za su ringa cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira. Kyakkyawa a duniya shine Ubangiji ya datar da kai da neman halakarka. Duk abin da babu alheri a cikin shi Ubangiji ya nesantar da kai da shi. Duk abin da yake da alheri Ubangiji ya tabbatar da dukkanka akan neman shi. Kuma haka Ubangiji ka ba mu kyakkyawa a gobe kiyama shine ka datar da mu da ganin Ubangiji, shiga gidan aljanna da ganin Ubangiji. Yake cewa ulaika lahum nasibun mimma kasabu, wa'innan mutanen su ne suke da wani rabo daga abin da suka samu na daga samun kyawawa kyawawa a nan rayuwarsu ta duniya. Yake cewa to wannan shi ne wanda zai hada ya samu duniya ya samu lahira. To shi ne nan shi Abdullah bin Mas'ud ne yake mana bayani, yake cewa yana kyamatar ya ga mutum ba aikin duniya ba da lahira.
gedu kufa shi kuma duk aikin duniya kamar yanda muka wada tamhiri ne ne ya sare maka samun gobe kiyamarka kuma haka ita karan kanta duniya ba hana abu ne banta ba ka koma cikin suratul juma'a ubangiji yake bayyanawa cewa yake fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka gama sallah ku baza ku fantsama a cikin a saman doran kasa ku teku nemi arzikin Allah haka kuma yake bayyana mana wala tansa nasiba kamina dunya kada ka bar kada ka manta raban da ubangiji yayinka ya baka a rayuwarka ta dunya kinan ka nemi duniya iya nema neman nan ya sanya ya kasance maka shi zai maka gata a gobe kiyama da samun rabo a gun ubangijinka shine ne yake bayyanawa wajibi ne ga samari ga kowa da kowa ya tashi ya bazni ya fantsama ya nemi duniya ya nemi lafiya samun duniya shine zai datar da kai da samun gobe kiyama a gun ubangijinka kasancewar idan muka dauka yanayin rayuwa da kai abubuwan da in dai baka huce su ba to bautan ma za ta maka wahala kuma kowa ubangiji yana lekawa gurgurar abinda yahi dacewa da shi sai a gama shi da shi da kai wanda da ubangiji zai hada shi da talauci wallahi ba shi ya bautawa ubangiji da kai wanda kwa da za a hada mai arzikin wallahi ba shi da ya bautawa ubangiji kowa ana diba amma diba ba a so a ga mutum ya zama haka kara zabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yana bayyanawa yake cewa mutum ya tashi ya tahi yayi igiya ya tahi ya tahi bayan dutse ya kakkabo itace ya kullo su da wannan igiya ya zo gari ya tsira yace ya himi alkhairi bai zamana yana cewa mutane su bashi kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mara mumuni wanda yake mai karhi mai kuzarin neman nashi yace khairu wa habbu ila Allah min almu'min al-da'if yahi alkhairi yahi soyuwa zuwa ga Allah ga mumuni wanda yake karazube wanda kullun kurmi yana zamana a masallaci yana jiran a bada sadaka yace ya koma gidanci a tashi a nema neman nan shine zai sanya ka kame hannayenka daga neman hannun wa'ansu kamar yanda muka karanta a baya duk wanda Allah bai zadatar da shi ba da kana'a ba to ya kadi ya tabi a rayuwar shi kina wannan ita ce takaitaccen nasiha kalgashin wannan asar inna Abdullah ibn Mas'ud ne yake bayyanawa lalle shi yana kyamatar ya ga mutum haka kara zube ba aikin duniya barantana aikin lafiya shi kuma abinda ake so shine mutum ya hada guda biyu shine aikin duniya wanda zai baka damar ka tsaya tsayin daka ka bautatawa ubangijinka bautar da zata sanya ka wanye gaban ubangijinka gobe kiyama Allah da tarda yake cewa wa anhu radiyallahu anhu qala ma duntu fi salatin fa anta taqra bab al malik wa man yaqra bab al malik yaftah lahu wannan asarin shi ma daga shi Abdullah ibn Mas'ud ne yarda Allah shi tabbata a gare shi yake fada yake cewa ma duntu fi salatin matakar bawa zaka kasance a cikin sallah yace fa anta taqra bab al malik lalle kai kana kankwasa kofar mai mulki mai mulkin shine mamallakin duniya mamallakin samai da kasai yake cewa matakar zaka tsaya sallah zaka tsaya a cikin sallah to tabbas kana kwankwara kowar mi mamallakin komai da komai ne yake cewa man yaqra babal malik kuma duk wanda yake kwankwasa kofar mai mulki mamallakin komai da komai shine Allah yace yaftah lahu yace to komin jimawa za a bude sallah tana daga cikin abubuwa wanda suke sanye zuciya duk irin kumci da zuciya za ta shiga to ba abin da zai wanye ta ba kamar sallah da karatun alqur'ani shi sanya daga cikin halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zai shiga cikin wani hali na damuwa zaka ji yace arhamna biha ya bilal ya bilal ka dadada mana ranmu manan da sallah ayi kiran sallah mutane su zo ayi sallah yake cewa daga cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya wutar da shi yake cewa wuj'ilat qurratu ayni fi salati an sanya horin ciki na lokacin da ya shiga sallah shi kuma lokacin da bawa ya shiga cikin sallah yana ganawa ne da ubangijin shi kuma ubangijin nan shine wanda mamallakin komai da komai wanda shine ya umurce ka daga tsaya ka bauta tabe ba wani wuri wanda bawa zai samu kanshi yana ganawa da shi da ubangijin shi sama da wurin sallah matakar bawa ya shiga sallah to a lokacin nan yana ganawa da ubangijin shi ne shine yake cewa idan baka ganin ubangijinka to a wannan halin kai ka tabbata ka sanya wa kanka lalle shi yana kallon ka shine ne yake bayyana mana to duk lokacin da ka shiga cikin sallah to kana kwankwasa kofar ubangijinka ne to duk wanda ko yake kwankwasawa to tabbas za a bude shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kuka shiga sallah halin da kuka samu kanku a cikin sujada yace to ku zage ne damce ku roki ubangiji yake cewa fa aminun an yustajabu lakum yayi kusa da ubangijin ku ya amsa muku addu'o'in ku a halin da kuka samu kanku kura sujada kisan ya duk lokacin da bawa ya kai kanshi sujada to tabbas yayi kokari ya zage ne ya lace akan roƙon ubangiji dukkan ma an su bukatun shi na duniya shi da lahira shi shine nan yake bayyana mana kan mi kasa a guiwa wurin tsayawa yin sallah a lokaci da yin sallah da nafili lokacin da bawa ya shiga sallah yana ganawa da ubangiji shi ne yana kwankwasa kofar shi to matukar ko za a kwankwasa kofa wata rana sai an bude to duk lokacin da bawa ya kwankwasa kofa to ubangiji shi za ya bude mai wannan kofar ko ubangijinmu yahi tausayinmu da shirkanmu akan uwayen da suka aiye Allah ya dace da mu yace gaba da cewa wa anhu radiyallahu anhu qala kunu yanabi al-ilmi masabiha al-huda ahlas al-buyut suraj al-layl judad al-qulubi khulqan siyaba yake cewa tu'rafuna fi tu'rafuna fi ahli as-sama'i wa tukhfuna fi ahli al-ard wannan asarin shi ma daga abdullah ibn mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kunu yanabi al-ilm ku kasance mabubbuga ta ilimi mabubbuga ta ilimi su ne wanda za su karantar shi ne umarnin da yake ku kasance mabubbuga ta ilimi ar-rasikhuna fil ilm su ne wanda suke karantar da mutane kananan ilimi da manya-manyan ilimummuka yake cewa to halayya ta bumbuni ana so duk abin da ya sani na daga ilimi yayi kokari ya sanar da shi kullun ya kasance a cikin nema kuma kullun ya kasance a cikin bayarwa kuma ilimi wani abu ne wanda shi kullun ya zidu kamar yanda mai lamiya yake bayyanawa yake cewa ya zidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu bihi kaffan shadda shi kullun ilimi yana karuwa ne da yawan karantar da shi ciyas wanda zaka ringa yi da ilimin ka abinda Allah ya sanar da kai kana karantarwa a lokacin nan ilimin ka kullun zai ringa habbaka yake cewa wayan kuso min bihi kaffan sharatta yake cewa kuma duk lokacin da zaka rike hannunka ka sani ka iya ka karantar to a lokacin nan kullun ilimin ka zai ringa tawaya sabanin dukiya ita ana ciyaswa tana ragewa amma dai a idan wa take ragewa a idan mai ita a gungu bangiji ba ragewa ba take ba shine wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda bawa zai ciyas to tabbas ubangiji zai mai gurbin abin da ya ciyas zai ga albarka a cikin abin da ya bada ko kuma ubangiji ya kaddara mai wani arzikin ya zo ta wanda bai taba tunanin zuwa shi ba shi sanya duk abin da bawa zai bada na dar dukiya sai dai idanuwan ya gani sun fita amma dai ubangiji ya mai alkawari zai mai gurbin abin da ya bada shi sanya kullun da kai mala'iku a kowace sahiya wanda suke sabka su yi addu'a dai ya ringa cewa Allahumma a'ti min fiqan khalafa shi kuma dayan yace Allahumma a'ti min mumsikan talafa dai yake cewa ya ubangiji duk mai bayarwa kamar yayi gurbi akan abin da yake bada bayarwa shi kuma dayan mala'ikan yana cewa duk mai rikewa ubangiji ka hada shi da talauci wannan a koda yaushe da kai mala'ikun ne yayin sun sauka yayin sun yi wannan adda shine bambancin shi ilimi abu ne wanda bawa yake tahiya da shi kullun kana yawo idan an yanka ka hede ka tahiya da ilimin idan ka mutu hede ka tahiya da kayan ka ba a gadar da shi sai abin da ka karanta a bari dukiya daga ka mutu to ta goma daga sunanka ta goma sunan wa'ansu ta sauka daga sunanka ta goma sunan magadanta shi sanya na yake bayyanawa mu kasance yanabi al-ilmi babbuga ta ilimi na duk abin da za mu samu mu yi kokari mu sanar da shi yake cewa masabihal huda futulu wanda suke haskaka mutane bangaren shiryesuwa duk lokacin da muka samu kanmu mu rinka kira zuwa ashiruwa shiryesuwa ta alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan haka ahlasul buyut mu kasance shumhudu na daga gida kenan duk lokacin da shumhudu shine mu kasance wanda suke tsayar da sallolinsu a cikin gidaje surajul layl mutulu ne wanda suke na dare. Menene duka wannan malamin yake so ya bayyana mana kinaya ce akan idan mun shiga gida kada mu kiraye gidajen mu da salloli na dare. Yaya bawa zai ringa raye salloli, zai ringa raye gidan shi da salloli, zai ringa raye gidan shi da salloli na dare, shine ya ringa tashi a kowane dare yana salloli. Shi sanya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada labari gidan da ake raya shi da salloli a dare, yake cewa zai kasance kamar tarmamun wace irin tarmamun da muke kallo a can sama. Idan muka daga kawo nan za mu ga tarmamun ga sanin yas a sama. Yake cewa to yanda mu muke kallon wannan tarmamun a sama, haka su ma mala'iku suke kallon gidajen mu kamar tarmamu a nan kasa. Dalilin raya wannan gida ko dalilin tsayar da sallolin dare a cikin wannan gida. Har ya kasance ranar da fuskantar mamuwar gidan ba ta daska ba, fuska haske a cikin gidan ba, za su dinga tambaya me ya samu wannan bawan Allah mai wannan gidan bai tashi bai tsaya yayi tsayuwar dare ba. A lokacin nan za a dinga cewa a ai da kwai wani darura da ta hana shi ko bulaguro ko rashin lafiya da ta hana shi tsayar da sallolin shi na dare. A lokacin nan mai shela zai shela a bawa wannan bawan ladan abin da ya saba yake yi a cikin gidan shi. Bisan ya wajibin mu ne ko yana daga cikin sunna mu yi kokari mu raya gidajen mu da salloli na dare. Salloli kuwa wanda suke na farilla da sauraron nawafil firuzatul asbab, mun kasance muna yin su a tsawon yinin mu a cikin masallatai. Yake cewa judadul qulub, mu kasance masu sababbin zuciya. Ci sanya a kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin addu'a shi yake cewa Allahumma jaddidil iman fi qulubina, ya ubangiji ka sabanta imani a cikin zukatanmu, saboda kullun zuciya tana buƙatar a sabanta mata imani. Ci sanya kullum mu kasance sababbin zukata ko masu sabanta zukatan su da imani. Duk zuciyar da babu imani a tare da ita to ta shiga cikin halin haulaki. Allah kiyaye mu. Yake cewa hulqanu siyam, masu tsahin kaya. Kada kullun ya kasance mutum kullun kaya ne na alfahari, zaka samu kullun shi a kodai yaushe a tsawon sati kurum sabbin kaya ne za a ringa sa, ko kuma a tsawon kwana biyar a cikin kwana bakwai na zuwa aiki kullun sabbin kaya ne. Yake cewa yana da kyau a matsayin ka nan muni a same ka da zuhudu kankan da kai gudun duniya, kamar yadda malam Bahaushe yake faɗa. Ya kasance kullum ka a samu kullum ba wai mutum ba ka ringa ba a ce ba ladan sa rasibaka min duniya, kuma baya da haka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, amma dai kada ka wuce gona da ita. Daga cikin nasihar da yake, kada ka kasance mutum wanda zai kasance kullum kai kurum sababbi ne, kullum ka wannan kullum kai ne kurum kana nunawa lalle kana da ka'isa. Shi ne yake cewa ka kasance hulqanu siyab, masu tsahin kaya. Yake cewa tu'rafuna fi ahli sama, in sama su za su fahimci wani ne. Yake cewa wa tukhfawna fi ahli al-ard, in kasa kuma za ka boye a tare da su, za su rasa gane wa miye al'amarin wani. Amma dai su in sama sun san kai wane ne a gaban ubangijinka. Wannan hikima ce na kada ka ringa bayyanawa irin ka ringa bayyana isa a gaban wanda kake tare da su. Wani yana nan baya da abin da za ya sa, ko a tsawon shekara tufayi ɗaya yakan zaya, kai kuma kai ka nace kullum sai ka sake sabo. Kaga in kai hakan ai baka yi wa kanka adalci ba. Shine ne yake bayani ga abin da ake so ka kasance, shine ka kasance mutum wanda yake da tawadu, yake da kankan da kai. Karatun mu na wancan satin ai ya mana bayani, yake cewa man tatawala ta'azzuman, yake cewa hafadahu Allah, wa man tawa'ada takhashshu'an, yace rafa'ahu Allah. Duk wanda ya daga kanshi don girman kai, yake cewa wallahi tallahi Allah sai yayi warwasa da shi. Yake cewa duk wanda kai kankantar da kanshi ya nuna shi ba kowa bane ba, amma dai Allah ya san shi wane ne, yake cewa wallahi tallahi Allah sai ya daga shi. Ya saki duniya sai ta zo mai, kuma lahira kuma ya same ta. Kamar yadda muka buga misali da abinda Ubangiji ya bayyana mana, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi, ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. يجي تو دو wanda kwadayin shi kurum ya za iya samu duniya, ya za iya sanya mai kyau, ya shiga mai kyau, ya gina mai kyau, yayi kaza yayi kaza yayi kaza. Yake cewa wallahi tallahi za mu kokari mu cika mai burin shi, iya cika. Yake cewa wa man kana yuridu harsal yace wa man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wanda ku ya kasance kwadayin shi kurmi ya zaya za a yi samu lahira, yake cewa za mu kara mai kwadayin samun lahira kuma duniya kuma ta zo mai, kamar hadisin da Imam Tirmidhi ya wutar da shi, manzo Allah yake cewa atatu dunya wa hiya rajiba, duniya za ta zo mai tana makaskantiya gashi da duniya kuma gashi da lahira. Shine a cikin hadisin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kasance hankun shi yaya za a yi samu duniya, yake cewa Allah zai sanya san duniyar, zai sanya talaucin shi a gaban hancin shi, duk inda ya wurga kurin talaucin shi zai ringa gani, zai yi bai mallaki kaza ba, har yanzu da saura sai yayi kaza sai yayi kaza, yayi ta bugawa yayi ta bugawa, kuma wallahi ba zai ci da gurin shi. Yake cewa ko duk wanda ba ya sanya hannun shi kurin lahira ce, yake cewa atatku dunya wa hiya raqiba, duniyar za ta zo mai tana makaskantiya. Kamar yadda lokacin da muka karanta shakhsiyya ta Abubakar yake cewa wallahi tallahi baya da gurin ya samu wani tuba daga cikin wannan rayuwar ta duniya, yaya za a yi hankun shi ya samu lahira, yana kuka da idanuwan shi yana neman tsari kan Allah ya jarrabe shi da wannan duniya. Haka kuma daga cikin alqunut da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, yake cewa wala taj'al ad-dunya akbar hammina, ya ubangiji kar da ka sanya duniya ita ce makuratun gurin, yaya za a yi mu samu duniya, yaya za a yi mu samu kaza da kaza da kaza na duniya. Bawa kullum ya ringa seta rayuwar shi, ya ringa lissahi, ya ringa yi wa kanshi hisabi, duk abin da za a samu a rayuwar nan ta duniya to tabbas wai an bar shi, abin da ka tanada wa kanka don gobe kiyama shine zaka ta yi da shi. Allah datar da mu, shine ne yake bayyanawa duk lokacin da ka kaskantar da kanka, ka kaskantar da kanka gurin ka menene shine ubangijinka, yaya za a yi ka samu wanyewa a gobe kiyama a gaban ubangijinka, yace wallahi tallahi in san ba za su san ka. Shi kuma da kai abubuwa da yawa wanda daga kayi su in san nan wallahi tallahi sai abu abace ka a gaban ubangijinka. Misalin wannan zaman da muka yi, ina da yaqini 100% akan muna can an ambace mu abun ubangiji. Hadisin da Abu Huraira ya wutar da shi a bayo ya rawaito shi, hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi, yake cewa duk lokacin da wa'ansu mutane za su zamuna a wani daki daga dakin Allah, muna da yaqini ba wanda yake shakka a wannan wurin da muke zamuna daki ne daga cikin dakunan Allah, yake cewa wallahi tallahi mala'iku za su sauko, za su lullube su da rahabar su, za su lullube su hafhafatuhumul mala'ika, yace nazalat bihim sakina, nutsuwa za ta sauka a tare da su. Zuwa ne ne a cikin mu yake jin wata damuwa, ko yake jin zaman nan bai yi mai ba, ko yake jin wata damuwa a wannan zaman da yake, da kuma dukkan mu da kuma nutsuwa a tare da mu, ba wani haushi, ba wani tunani, ba wani wannan, ba wani abu wanda suka rabe ya zo ya dame ka, ba ce ma abin da ka bari kamun ka shigo masallacin nan ya riga ya tsaye hikuman kawuta, yake cewa wa hafatuhumul mala'ika, mala'iku su lullube su, yace wa zakarahumullahu fi man indahu, kuma Allah za a ambace su a gun da a gun ubangiji, wa zakarahumullahu, Allah zai ambace su a gun wanda suke tattare da shi a ƙarƙashin al'arshin shi a can gaban fadar shi. Kun gani wannan yana daga cikin sababi wanda yake sanyawa a ambace ka a fadar ubangiji, ai ba fadar ubangiji ko fadar sarkin da magana aka ce za a ambace ka, ai da kuma yake abin jin daɗi. To shine yake cewa tu'rafuna fi ahli sama, wa'intan wanda suke saman bakwai za su san ku. Shi kuma idan sun san ku, ko idan ubangijinka ya san ya soka, za ya yi shela a saman bakwai, za a ce wa mala'ika Jibril ina son ubangijinka, za ya ce ubangiji ina son wani, ubangijinka za ya ce wa mala'ika Jibril ina son wani, dan haka kayi shela a saman bakwai ina son wani. Mala'ika Jibril za ya yi shela saman bakwai, sama ta horko za a yi shela, lalle ubangijinku yana son wani, dan haka kuma ku so shi. Kuma daga an yi wannan shelar zai sanya soyayyen wannan da aka ambata su bayan ƙasa wajibin su ne mutane su soka. Wallahi da kai mutumin da zaka zauna tare da shi, kai dai ba haɗin uwa ba haɗin uba, kurum haɗin addini ne, zaka ji da ganin shi wallahi kana san shi. Kuma duk lokacin da zaka gan shi zaka ji daɗi. Na yana daga cikin sababi wanda ko yana daga cikin alama wanda lalle ubangiji yana son bawan shi, lokacin da ya so bawan shi kuwa wajibi ne in kasa so shi. Allah ya datar da mu, yake cewa wa tukhfawna fi ahli al-ard, su kuma in kasa za su ringa ganin ai wane ba kowa bane ba, wane bai shiga wata mota ta alfarma, wane kayan ku da yake sanyawa kaya ne wanda kai bin kyale shi ne ba wani abun da gare shi, amma dai shi ya san shi wani sun ya ubangiji yake bayyana mana yake cewa yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa zaka gansu kullun zaka ganshi ne baka ce bai ba dai shi ne mai sa batuha ba za ya sanya tsahintuwar shi amma dai zaka gansu fasfas a wanke zai ringa tunanin kai wani fa wani hoye bai bukata wannan bai cikin wadannan sunfin da ya kamata a ce baka musu ko shi dai ya kame kanshi yake cewa ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa yake cewa saboda kame kansu yake cewa zaka gansu da alamomin su su kullun a kame ba ruwansu amma dai ba ba dadi rana ba ka same su ba suna cewa wani ba ni ba suna nema su ruwa wa kansu asiri da taimako ubangiji yake cewa to waɗannan zaka same su ɗan sama sun san da zaman su amma dai ɗan ƙasa ba ruwansu da su shine wani sa'in zaka ga wani sirar da Allah mai cikawa za ku ga alamomi wanda suke tabbatarwa lalle a shi wani waliyin Allah ne Allah ya tabbata yake cewa wa anhu radiyallahu anhu da gare shi shi ba shi Abdullahi bin Mas'ud ne Allah Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wallahi allazi la ilaha illa hu ma ala wajhi al-ard shay'un ahwaj ila quli sijn min lisani yake cewa na rantsi da ubangijin da babu wani shi a saman da babu wani shi wallahi allazi la ilaha illa hu na rantsi da ubangijin da babu wani shi ma ala al-ard ma ala wajhi al-ard shay'un ahwaj ila quli sijn min lisani yake cewa babu wani abu a saman doran kasan nan wanda yayi bukatuwa a sanya shi a cikin kaso kaso wanda zai yi tsaho cikin kaso yace kamar harshen abin da yake so ya bayyana mana shine babu wani abu wanda yayi bukatuwa a cikin rayuwar mu mu sanya shi cikin kaso kasan da zai jima a cikin shi yace kamar harshen shi kuma harshe shine wanda zai kai bawa dandanan da kai shi ya babu shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana wani zai waye gari yana matsayin musulmi yana matsayin mummuni amma dai zai mareta yana matsayin kafiri ba wani abu bane ba wata kalma ce wadda zai furta wadda za ta wurware shi wadda wurware ne la ilaha illallah wani zai zo ya zauna ya yi annabimanci wani ya yi riba wani ya hada wani da wani wani ya yi ƙarya wani ya huda abin da zai hutar da shi kwata-kwata da suke ga gaskiyar addininsa me yake janyowa halshi حديث معاذ لوكتي ان منزا الله صلى الله عليه وسلم يا تنبيهي معاذ امتي مكا ابوبون دا زاسي تيتي دا حقن الله اكن بايو ina tunanin hadisin ne ko wanda yake ce min hudi maka haƙin Allah akan bayu haƙin bayu akan Allah ya zano min yake ce min haƙe kai zuwa inda yake ce min hudi maka ana ukhbiruka bi mallaki zalika kulli yake cewa shin mu'az bana hudi maka ba abinda ya mallaki abinda ya yi wa'in dukkan abubuwan da na hudi maka yake ce bai kuffa alaika hada ya janyo halshen shi yake cewa ka kame kanka da wannan abu halshen ka mu'azi yake cewa wa inna la mu'akhizuna bima natakallamu bihi ya manzo Allah shin wai ana kama mu da laifi abinda muke furtawa da shi duk abinda zamu hada shin wai ubangiji zai kama mu da laifi ai zan mu ce ai abinda ayi ai abinda hannayen mu ne da kawuwan mu da sauran gaban mu suka aikata zan ce da shi ne ake kama mu da laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sakrat ka ummuk yace kai can ne ya kai ma'az ina hankalinka yake yake cewa wa hal yakubban nasi fil nari ala manakhirihi illa ala hasaidi alsinatihi yake cewa shin wai mutane ba wai ana gangara su bane ba ana gangara huskokin su ko ana jan huskokin su a wutar jahannama face abinda harsunan su suka girbo ba wani abu wanda yake gaugawar kai bawa wutar jahannama kamar halishin shi kamar ka ga yin annabi manci manzo Allah sai wannan qur'ani bai yace man cikin hujurat wala yaktab ba'dukum ba'da riba aywa ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta riba kamar wani ne yanka naman dan uwan shi ya rinka cin shi dan gidi halishe ne wai yake girgo wannan abubuwa kalima wadda kalika ka ga ƙarya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yake cewa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur lalle ƙarya tana sadar da bawa ko tana shirye su da bawa zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar shi ko fajirci yana sadar da bawa zuwa ga wutar jahannama da bi ake yin kariya da halshi ake yin ta duk wani furuci da bawa yake yi da halshi yake shi ne yake cewa babu wani abu wanda yayi bukata a san ya shi kaso kaso mai tsawo yace kamar halshi saboda irin illa ta halshi Allah kiyaye mu Allah datar da mu da fadan gaskiya Allah taimake mu da duk abin da zai huto da idan daga bakin mu abin ne wanda muka tabbata shi wanda ba ya kasance man da dama a rayuwar mu ta nan duniya ba da ta gobe kiyama ba sai ya ci gaba da cewa man istata'a minkum an yaj'al kanzahu fis samai haythu la ya'kuluhu as-sus wa la yanaluhu as-suqa wa la yanaluhu as-surraq falyaf'al fa inna qalba ar-rajuli ma'a kanzihi yake cewa kalkashin wannan asabai duk wanda yake iyawa ya sanya taskar shi a sama inda tsutsa ba ta ci ba barawo ba ya kai ba zuwa gare ta ba yace fa lafa to yi kokarin ya aikata yace fa inna qalbar rajuli ma'a kanzihi domin zuciyar bawa tare da taskar shi take duniya me yake so ya nuna mana a nan shine duk inda ilimi yake to ilimi ba akai ake sanya shi ba ana sanya shi ne a wata taskar da ita ce zuciya shi sanya kullun ake cewa yayi memoriza abu kata da bature yayi imani da farkar ake memoriza abu ba kulluwa ba ita take wannan inda ba shi sanya ubangiji a qur'ani yake bayyana fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur duk abin da bawa yake dauka to zuciya ita take rikewa lokacin da kulluwa ta bukata sai zuciya sai ta bada sako sai kulluwa sai ta tuno sai kulluwa sai ta bada amma dai abinda duk muke tuskancewa muke harrajewa to a zuciya muke abinci sai ya idan ka bi ayoyi da yawa zaka gani ana bayyanawa lalle ba kulluwa ba ita take harrajewa ba zuciya ita take harrajewa da kai ayoyi masu yawa wanda ina so yau mu kare shi kisiyar abin da yake so da ya nuna mana shine duk abin da bawa zai dauka na daga ilimi to yi kokari ya sanya shi a taskar zuciya ya taskance shi a cikin zuciyar shi na inda ba wani bahawo wanda zai daukar mai ko kuma kasancewar lokacin da aka fara rubuta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin tabi'ai sun kasance suna rubuta ta ne a littattafai a cikin wata wanzu a cikin alluna da sauransu me ya kawo haka shine abinda baka harrace ba yake rubuta ɗaya daga cikin salaf ya kasance ya hada hadisai dubbai da fatawoyi a cikin allunan shi duk inda zai tafi yana yawo kasu yake cewa lokaci daya kurmi ya kwanta barawan sai kora wannan dabbar tashi da wannan allunan tashi duka kayan garazan tashi aka kora aka tafi shi kuma ana kiran shi sunan malai sai ya gamu da wani sai yake cewa malai a mana fatawa akan kaza sai yake cewa ai barawo ya kore duk ilimin nashi yake cewa to yace kai canka kai da rubuta ilimi kake yi wace maka ilimi ana rubuta shi ilimi ana haddace shi ne a cikin zukata yake cewa zukatan mazaje ita take rike wannan kamar ayar da take wannan subhanallah annatu na hakita yake bayani yake cewa ilimi ana taskance shi ne a cikin zuciya dan haka daga yau kai kokari ka taskance duk abin da gare ka a cikin zuciya yake cewa daga lokacin nan da ya tabbatar da lalle asara ce rubuta ilimi akan takarda ya dawo sai yake harbacewa sai gashi nan duk abin da ya san ya dauka a can baya ya dawo ya harbace su ma balma dimkin balikin abin da ya harbace ya sanya ne yake bayyana mana duk lokacin da mutum kake so ka taskance ilimi yake cewa to kai kokari ka taskance shi a taskar da barawo ba za a iya daukar ta ba ba ya iya wurinka ka ba ya tafi da zuciyar ka ba kuma zai tsutsa ba ta iya shiga ba ta ci wannan zuciyar ba amma dai idan ka ce ka rubuta a cikin takarda bera yana iya gurgurewa ko kuma tsutsa gara tana iya cinyewa ko wani abu makamancin haka ko wata rana a waye gari ruwa ya bugi takardun ko ya bugi allah shikenan abin da duk aka rubuta da tawada ya tafi shi idan kuma ya ta yi an yi asarar ilimi shine nan dai nasihar da yake mana shine daga ɗaliban ilimi mu yi kokari duk abin da muka gani mu har da ce kada mu dawwama mu dukufa akan a'a duk abin da muka samu rubuta shi zabi mu yi kokari mu har da ce shine na gaba yake cewa la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan fa in amana amana wa in kafara kafara wa in kuntum la budda muqtadina faqtadu bil mayyit fa innal hayy la tu'manu ala al fitna wannan asarin yake cewa la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan kada ɗayan ku ya kwaikwayi addinin shi game da wani kurum kai ka sanya a'a ai malam wani kurum shine wanda yinka shine malamin ka din min yayi yana da kyau baya da kyau kai kai ne shine kuduwar ka shi zaka kwaikwaya shi zaka tafi da shi akan abin da ya tafi da shi shi zaka tafi kamar yadda aka yi ta bautar da iyayenmu shekarun baya kurum abinda wani yace in an ga wata din bai imani ba da an gani ba to ba kai sallah yake cewa to kanta ka sake ka kwaikwayi wani akan addininka yake cewa fa in amana amana idan wannan mutumin yace yayi imani kai ma ka ce kai imani wa in kafara kafara idan kuma yace ka yayi kafirci ya bijire kai ma ka ce ka bijire kai bar ruwanka kurum ka ce a'a sai wani in yayi shine daidai abinda yayi abinda bai yi ba shine ba daidai ba yake cewa iyyaka da haka yake cewa wa in kuntum la budda muqtadin yake cewa idan ba makawa kuka ce tira sai kun kwaikwayi wani akan abin da yake aikatawa yake cewa faktaru bil bayyin to ku yi kwaikwayo da mamaci wanda dai mun san karshen shi mun san a wani hali ya rasu to mu yi kokari mu yi kwaikwayo da shi amma dai wani wanda yake rayuwa yake cewa saboda fa innal hayy la tu'manu al fitna saboda shi dai rayaye ba amuntuwa da fitintuwa yana iyawa a fitinne shi yana yiwa ya gaza fahimtar wani abu ko kuma yana yiwa ya bar hanya kamar yadda hadisin da muka karanta wancan hadisi na 20 a cikin jerin hadisai na 40 na hadisi wanda yake cewa wa inna lakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha yake cewa to shine wannan yake nuna wa innal hayy la ta'malu alayhi la tu'manu alayhi alfitna ba'a amtuwa da fitintuwa da fituna a tare da shi dan haka idan dai wani yace labutta sai yayi kwaikwayo ga wani to yayi kwaikwayo ga waɗanda suka rigaye suka mutu saboda mun san a wani hali ya mutu lalle wani mai ya kyautata mai zato ya mutu a matsayin musulmi a matsayin mu'mini amma dai shi wanda yake raye a yanzu tare da mu kuma san ba karshen shi ba ya zai kasance shi dai takalmidanci bai kamata ba in dai mutum ba kai imani da shi ba 100% kana kyautata mai zato ba to a wannan halin kana iya yin takalidanci da shi shi ma kamar yadda malaman fiqh suka kasa mutane a matsayin mutane guda uku da kai mujtahid da kai wanda yake iya yin ijtihadi ya leka nusus na shari'a ya gani wannan nassin ga inda ya kamata a yi istinbatin kaza kalkashin shi wannan nassin ga inda ya sa gaba sannan da kai muqallid da kai wanda shi zai zo zai kwaikwaya abinda aka yi gani ana aikatawa zai aikata amma dai zai tambaya dalilin me yasa aka aikata kaza da kai kuma ani wanda kurum shigowa zai yi idan ya ga kun yi kabbara kabbara zai yi shi ko ruwan shi in gabas ku in juyi alqibla ku ga yau ku kalliyan ba ku kai sallah shi bin ku zai ba ku shi baya tambaye ka dan me sun ya ka juyi alqibla ni kokari in ma ta kalidancin zambi mu san gurin wa za mu yi ta kalidanci shi malamin da za mu kwaikwaye shi ko wanda za mu ringa neman fatawa a gunci lalle akan wani tafarki yake tahiya mazhabin ahlus sunna wal jamaa yake tahiya akan shi ko kuma a'a ya baude ya bi wata dariqa wanda bata dace ba wanda bata dace mu yi kokari ba da shi Allah kiyaye Allah ya tarka mu yake cewa wa anhu yuqta bil abd yawm al qiyama fa yuqalu lahu addi amanatak daga shi ma daga shi Abdullah ibn Mas'ud ne yake cewa ranar tashin kiyama za a zo da bawa za a ce me addi amanatak ya kai wani ka bayar da amanar da kace a rayuwarka ta duniya fa yaqulu sai ya ce min aina ya rab ta ina ya ubangiji zan bada amanar da na riga ina ci a rayuwata ta duniya Allah kiyaye mu yake cewa kad zahabati duniya ubangiji wa duniya nan fa da muka rayuwa a cikin ta wata riga ta shuɗe ta tsayewa a lokacin nan mi za a yi me yake cewa fatamassala ala hay'atiha yawma akhadha fi qa'r jahannam yake cewa za a masala ne za a siffanta me amanan nan da yace a rayuwar shi ta nan duniya a gwada me ita a tsakiyar wutar jahannama. Fayunzal sai a sabke shi a tsakiyar wutar jahannama. Yake cewa fa ya'khudha sai ya dauko wannan amana. Fa yad'uha ala atiqihi sai ya dora ta akan kafadar shi. Fa yas'adu biha sai ya hau yana tattaki yana neman hutuwa da wannan amanar da yake. Yake cewa hatta idza sanna annahu kharijun biha har lokacin da ya tabbatar yake zaton gashi nan za ya huto daga wutar jahannama da wannan amanar da yake a rayuwar shi ta duniya. Yake cewa huwita sai ta kubce mai oho wa hawa fi isriha abadal abidin sai ya danna shi a cikin wutar jahannama ya ringa yin kasa yana bibiyar wannan amanar har abadin abada. Wannan shi ne sakamakon wanda ya ci amana a rayuwar shi ta duniya. Allah kiyaye mu, Allah ka kiyaye mu, Allah ka ƙara ruha mana asiri, Allah ka sanya mu tsaya ka wadatar da zukatanmu akan abin da ka arzuta ta da shi. Wannan shi ne sakamako game da wanda ya ci amana. Gashi nan ga abin da ka ci, kai ko da ba a sanya ka wutar jahannama. Hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya hutar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shin kun san wane ne matsiyaci a gobe kiyama? Sahabbai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaye su shin kun san wane ne matsiyaci? Suke cewa matsiyaci shine wanda baya da dinari, baya da dirham, baya da sisi, baya da kofi. Wannan shine matsiyaci asalin. Yake cewa a'a, yace matsiyaci shi shine wanda zai zo gobe kiyama. Ya ci amanar wani, ya zalunci wani, ya ci mutuncin wani, ya yi kaza, ya yi kaza, dukkan haƙƙin mutane ne a tare da shi. Ya ce za a zo, wani zai zo da shi gaban Ubangiji, wani Ubangiji ya mini kaza, wani Ubangiji ya mini kaza, za a ringa ɗaukar ladan shi ana baiwa wanda ya zalunta, ana ɗauka ana badawa, ana ɓauka ana badawa, har ya kai dukkan ladan shi sun gama. A lokacin nan ga waɗannan bai yi da biyansu ba, za a ce to. Ku ɗauko zunubin wani ku labuta ne, ana ɗaukowa ana labuta ne, ana ɗaukowa ana labuta ne, har a yi shanana da zunubi a ce ku yi da shi wutar jahannama. Wannan shi ne matsiyaci. Wannan kaɗai ya ishi bawa abin ya kasance mai izina a rayuwar shi. To ina ga amanar da ka ci za a ɗauko ta a sanya ta a tsakiyar wutar jahannama. A nuna maka, a ce maka wani ga ita amanar da ka ci a gobe, a ga ita ga amanar da ka ci a rayuwarka ta nan duniya, ta yi ka ɗauko ka ba shi ɗayan shi. Ko ba abin da rai take so kamar ta ɗauko ta bai wa mutum abin da duk dan ta samu rabo a gobe kiyama, duk dan ta samu tsira. A ce mai ta yi ka ɗauko. Yake cewa he ya shiga ya ɗauko ta ya ɗora ta akan kafaɗa, yana nema ya yi sama ya huto daga wutar jahannama har sai da ya zata gashi nan za ya huto. A lokacin nan za ta kunce ta yi ƙasa. Shi ma a danna shi ya yi ta tahiyya yana bibiyar ta har abada, yana bibiyar ta baya kafaɗa. Allah kiyaye mu. Wallahi mu yi ƙoƙari mu tibi ma kan mutane mun gobe kiyama. Wallahi kadda mu sayar da wannan ɗan abin da yake mai wucewa akan abin da yake madawwami. Rayuwar nan dukkanta, ƙoƙuwarta, dukkanmu wanda muke zaune a nan, ƙoƙuwanmu, wallahi ba wanda zai ƙara shekara 100 a nan gaba. Kuma duk wanda ya ƙara ta, wallahi tallahi mutuwa ta fi gwammace mai a ran shi a kan rayuwar da yake. To miye zan mu tsaya mu banzar da mohintar da abin da yake dawwamamme a gobe kiyama, wanda daɗin daɗi ne za mu samu a kan abin da ɗan abu ne wanda bai taka kara ya karya ba. Wal'akhiratu khairun wa abqa, ita lahiran nan ita ce mafi alheri a gare mu, ita ce kuma wanzazziya. Duk abin da bawa za ya shiga ko duniya ko aljanna ko kuma wutar, wallahi tallahi yana madawwami ne a cikinta. Sai illa man rahima rabbu, kamar yadda Ubangiji ya ba mu labari a cikin mu, amman lazina shaqqu fa fil nar lahum fiha zafirun wa shahid khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbu in rabbaka fa'alun lima yurid. Duk wanda ya sake ya kangare bai wani abin a zo a gani ba a rayuwar shi ta nan duniya, to wallahi tallahi wutar jahannama ita ce makomashi, yana madawwami a cikinta sai abin da kuma Ubangiji ya ga dama. in ya ga dama ya hutar da shi bayan shekara goma daya biyu bayan kwana daya bayan yini guda wallahi tallahi ka sani wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud yini guda abun ubangijinka kamar shekara dubu ce wanda muke lissafawa in sai wanda dai aka sanya ka wallahi an cuce ka kai kokari ka ije wa kanka wannan huta ta jahannama Allah kiyaye Allah ka mana gata duniya da lahira Allah ka mana satara duniya da lahira Allah ka laffa mana duk abin da ba ma iya ba Allah ka iya mana shi Allah ban mu da ƙarfi ban mu da dabara sai abin da ka iya mana Allah ka taimake mu ka ƙara ruha mana asiri ka jaddada imani a cikin zukatanmu ka sanya aljanna ita ce makoman mu ita ce makoman iyayenmu da malaman mu Allah ka datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da ran shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah sai ya aljanna ida ce makoman mu ita ce makoman iyayenmu da malaman mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya an kuma wanda muke rarrahawa Allah ka ƙara mana lafiya ka ƙara ji imani a cikin zukatanmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين